This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da ranar Alhamis 24 ga watan Disamba na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafan Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran.
To Sarfilo, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce sojoji sun gama aikin da ya ba su na gama da Boko Haram. Ofishin Prime Minister Ingila kuma yana bincike kan wasu musulmi da aka hana su zuwa Amurka, yayin da ana Amurka din ta ce watakila a watan farko na sabon shekara za ta fara kwashe mutanen da ke zaune cikin kasar ba da izini ba ta maida su kasashensu.
Kanin labaran kenan aka ji. Mai shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ke nufi game da rundunar soja ta samu nasara akan yaki da 'yan kungiyar Boko Haram. Za ku ji hiranmu da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yaɗa labarai Usman Garba. A can Jamhuriyar Nijar kuma mabiya addinin Kirista na shagulgulan sallar Kirismeti domin tunawa da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna dauke da rahoto. Haka kuma muna dauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkamu da wannan lokaci. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce rundunar sojojin Najeriya din ta cika aikin da ya bata na ta gama da 'yan Boko Haram tun ma kafin a ƙara sau a din watan nan na Disamba da ya yanka musu. A jiya ne shugaba Buhari ke ga wata tashar rediyo ta Ingila cewa yanzu Boko Haram bata da wata lakka ko ƙarfi da za ta iya kai farmaki a kan rundunar sojoji ko kuma wuraren taruwar jama'a. Abin da ya sa a cewar shi, 'yan ta'adda suka koma ga aika 'yan ƙunar baƙin wake suna kai hare-hare da nakiyoyi ko ba mamai. Sai dai kuma wasu masu adawa da gwamnatin ta Buhari sun ce gwamnatin shi tana ƙara maganar nan gishiri ce kuma ikirarin nata ma ba gaskiya ba ne, tunda har yanzu Boko Haram na ci gaba da kai hare-hare ba a cikin Najeriya kaɗai ba, har ma a cikin makwabtan ƙasashe irin su Niger da Kamaru da Chadi. Kuma kamar da Sarfila ya ce, muna da ƙarin bayani akan wannan bayan labaran duniya.
Ofishin Prime Minister Ingila David Cameron ya ce zai duba maganar wasu musulmai da aka ce an hana su izinin shiga Amurka yayin da suke dab da tashi zuwa kasar. Sanarwar da ofishin na Prime Minister ya bada a jiya Laraba ta biyo bayan kukan da wani dan majalisar dokokin Birtaniya ya gabatar ne akan wata mace musulma da ke a mazabar shi, wacce aka hana wa izinin zuwa jihar California ta Amurka a ran 5 ga watan nan na Disamba. Ɗaya daga cikin iyalan macen ya ce an hana su 11 yin wannan tafiyar, abin da ya sa suka yi asarar zunzurutun kuɗin dala Amurka 13,000 da suka kashe wajen sayen tikitin jirgin sama don yin tafiyar.
To a halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron ƙasa ta Amurka ta ce mai yiwuwa ne daga watan Janairu na sabon shekara Amurka za ta fara maida mutanen da ke zaune cikin ƙasar ta ba da izini ba zuwa ƙasashensu na asali. Jaridar Washington Post ce ta ruwaito cewa hukumomin za su fara kai samami zuwa gidajen mutane daban-daban da ke irin wannan zaman na haramci a Amurka din, domin a kama su a maida su ƙasashensu daga farkon wannan shekarar. Rahoton ya ce wannan shi ne karo na farko da za a taɓa yunƙurin kwashe mutane kamar 100,000 da suke shigowa cikin Amurka ba da izini ba, musamman ta kan iyakokinta da ke kudancin ƙasar tun bara. Galibin wannan mutanen don masu guduwa ne dai domin tsere wa tashin hankalin da ke adaba ƙasashensu a nahiyar kudancin Amurka. To muna ba ku labaran nan daga Washington.
Wata mummunar gobara da tashi a wani asibiti na ƙasar Saudiya ta halaka mutane aƙalla 25 kuma ta raunana wasu 700, amma an ce yanzu an shawo kan ƙarfinta. Wannan gobara ta ɓarke asibitin garin Jazan da ke kudu maso yammacin Saudiyar ta faru ne daga ɓangaren kula da masu matsanancin ciwo da na mata masu ciki. Rahotanni sun ce an kwashe sauran mutanen da ke kwance a asibitin zuwa wasu asibitoci. na daban. Amma ba wani bayanin da aka bayar dangane da yadda aka yi daga wakin waɗanda suka mutu.
To a ƙarshe sojan Iraki suna can suna ta kokarin gama da mayakan ISIS na ƙarshe da suka rage a dagar da su biyun suke ja da juna. Inda sojan Iraqin ke faman su sake kwace garin Ramadin da ya ta'adda suka kwace daga hannun su watanni bakwai da suka wuce. A ranar ta uku da wannan dauki ba dadin dai an ci gurmuzin ana yin sani canza gai da wasu ma'aikatan gwamnati da ke tsakiyar birnin na Ramadi wanda kuma shine headquarter lardin Anbar. Jami'an sojan Iraqi dai sun ce mayakan ISIS suna amfani da dabaru iri-iri wajen ja musu burki kamar amfani da yan kunar bakin wake ko yi musu kwantan bauna ko amfani da gwanayen harbi suna harbin su daga nesa. Kuma amfani da tarin jama'a matsayin kariya da kaiwa gare su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To mai shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ke nufi game da rundunar sojojin Najeriya ta samu nasara kan yaki da kungiyar Boko Haram. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tambayi mai baiwa shugaban kasa shawara a harkokin yada labarai Usman Garba. Karin bayani kan wannan maganar.
Abinda shugaban kasa yake cewa shine kowa ya san halin da ya karbi mulkin Najeriya musamman dangane da wannan yaki da ake da ta'addanci. A lokacin da ya karbi mulki kananan hukumomi 14 daga cikin 774 suna hannun ƴan tawayen nan. Yau abinda ake ciki shi ne an kakkaɓe su daga jihar Yobe, an kakkaɓe su daga jihar Adamawa. Ita kanta jihar Borno babu wani yanki da za a ce ko ɓangare na ƙasar nan da yake ƙarƙashin ƴan ta'adda. A'a, akwai inda suke, akwai su an san su suna nan suna fituna cikin ƙaramar hukuma 2-3 waɗanda suke ta gallazawa jama'a kuma ana nan a tafi ake ana nan ana samun nasara a yakin da ake.
Akwai maganar ƴan matan Chibok waɗanda aka sace tun kwanakin baya da suka wuce, so su ina makomarsu yanzu?
Su ɗin ma ana nan ana nema, kuma buri da fata na shugaban Najeriya shine a same su lokacin su gaba ɗaya cikin lafiya, wato a ɗauko su a maida su zuwa wurin iyayensu da makarantunsu. Fata ake yi yasa wayayin da ake wannan yaƙi da ta'addanci, sojoji na Najeriya musamman mayaƙa na sama yayin da suke jefa abubuwa masu fashewa akan yi la'akari da cewa a ringa dubawa sosai don kada a je a yi wani abu da zai zama ya yi illa ga mutanen da ake so a ceto. Ba za a ce suna nan koko a ga inda suke ko kuma a rana kaza za a same su ba, sai dai a ci gaba da nema da fatan cewa Allah zai sa a samu nasara yayin da aka ci ƙarfin waɗannan mutane aka rusa su gaba ki da amma akwai inda suka ɓoye su za a ci mu wannan guri. To madalla jama'a gafarce ne mai baiwa shugaban kasa shawara a harkokin yada labarai kenan Garba Shehu Akaji. A jamhuriyar Nijar mabiya addinin Kirista na shagulgulan sallar Kirsimeti domin tunawa da haihuwar Annabi Isa alaihi salam, yayin da majami'un da aka kona a watan Janairun da ta gabata sakamakon zanga-zangar nuna kyama ga ƴan jaridar Charlie Hebdo ke jiran gyara. Wakilin Musulun Mumin Barma ya aiko mana da rahoto daga Yamai.
Zaman lafiya da yafewa juna domin ƙarfafa cuɗanya tsakanin addinai shine abin da mabiya addinin Kiristan Jamhuriyar Nijar suka dukufa a kansa a yayin addu'o'in da suke albarkacin sallar Kirsimeti ko Noel ta bana, kamar yadda Pasto Sama'ila Labo na Eglise Evangelique de la République du Niger ERN da ke unguwar Bukoki ya ce da ni.
Mun kafa Krismeti ta wannan shekarar busa turbar dayantuwar juna da kuma fahimtar juna da kuma gafartawa juna kamar yadda Allah yake fahimtar mu kamar yadda Allah yake karbar mu kamar yadda Allah yake yi mana gafara muna so mu yi addu'o'i cikin wannan kuma mu yi jawabai mu karfafa mutanen mu ga bada kai ga neman fahimtar juna da karbar juna
sallar ta bana ta zo ne a wani lokacin da majami'un da masu zanga-zangar kyama ga jaridar Charlie Hebdo suka rusa ko suka kona a ranakun 16 da 17 ga watan Janairun wannan shekara ke jiran ayyukan gyare-gyare abinda Reverend Sabo Baciri na Eglise Assemblée de Dieu unguwar wadata ke dora alakin sa akan maikanta ko da yake yace sun yafe
akwai far'a kuma akwai bakin ciki saboda munga magabata kamar naga ba su mun adalci ba amma wannan kuma mun ce mun gafarta komai ya faru ya faru ne amma sallar krismati muna cikin farin ciki hatta faru ma da mauladi bane kwa kenan abin murna ne da musulmi da krista suna wannan sallolin ya kamata ya zama sallolin hada kai sallolin hulda da juna
akalla mutane biyar ne aka kiyasta cewa sun rasu hada da asarar dubban dukiyoyi a sakamakon kone-konen majami'u da gidajen sayar da barasa da otel-otel a Yamai da Zender lokacin da wasu masu zanga-zanga suka fantsama tituna a washe garin halartar shugaban kasar Niger Isu Muhammadu jerin gwanan da Faransa ta shirya domin goyon bayan jaridar Charlie Hebdo wacce aka halaka ma'aikatanta sanadiyar zanen batancin da suka yi akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Lallan shugaba Adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya yake ko a tashi sama lalle shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama amshin waka ta in kaji hujjar bari in bude maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in kai adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malaman su bude maka yi matalaga wanka hidima
to madalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin sake saduwa da ku Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarun hukumar Alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage
Assalamu alaikum sunana Zulaiha Elayaya tambaya ta anan ita ce ina mamakin yadda wasu daga cikin alhazai kan tafi a ƙarshe amma kuma sai ga sun dawo a farko dan su sun dawo a cikin farko kana ji na
eh yana jinki
saboda zaman to wasu ko masu fada a ji kuma shakaku da mai su suka tafi a ƙarshe amma sukan dawo a cikin farko
to tambaya ki ta biyu fa
tambaya ta biyu kuma shine yadda ake tsanantawa alhajin Najeriya wajen yin tantance su kafin su dawo in za su dawo a filin jirgi sai da za ka ga alhaji har ya kwana yayin da zumma wai ana tantance su amma a sauran kasashe zanga nan da nan awa 1 2 3 an tantance alhajin su sun samu damar tashi da komawa gidansu dan haka nake tambaya ko ne ke kawo wannan tsaiko
to kin gama tambayoyinki
eh da fatan Allah ya mai da babban bakoyi da lafiya
to malam uba gare ka
to gaskiyar magana dai shine bayan da za a ce mahajjici wai ya zo daga karshe ya koma da jirgin farko sai idan irin wa'annan mutanen ne aya ko ya zo jirgin yawo da ya zuwa ya koma da wuri biyu ma'aikaci ne a hukumar azai alal misali yan majalisu wannan aikin su zai tabbatar an yi aikin akwai wa'ansu daga cikinsu da sun gama suke dawowa, akwai kuma wanda suke tsaya sai ƙarshe. Amma gaskiya banda irin wa'annan ba su da yawa. Wa'ansu eto, idan alal misali, ko bari ba da wani misali. Yanzu alal misali a ce jirgin Kirby zai dawo. In jirgi ne mai ɗaukar mutane alal misali 530. Yawanci sai a ce ita wannan jiha da kawo mutane kamar 525. Sauran guda biyar ɗin sukan iya ɗaurowa ma'aikatan jirgin nan ne, suna da dalilin da za su dawo. Sukan iya ɗaurowa irin kamar 'yan majalisa ko wani wannan aiki shi ya zo ne ya koma, sukan iya ɗaurowa cikin wannan guda biyar ɗin ne. Amma wai a ce waɗansu sun zo daga ƙarshe, yadda suke magana da ɗan kake nan. Gaskiya yana da wahala. Wani lokaci ya kamata a dinga mutane adalci, saboda ba a san yanayin aikin su ba, ba a san me suke yi ba, da an gan su sai a ɗauka alfarma ne. Amma gaskiya yawanci ba haka ba. Tambaya ta biyu shi ne, gaskiyar magana shi ne laifinmu ne, da dai gaskiya ɗaci gare ta. A dokar yawo in shiga jirgin sama duk duniya, banda kilo 32 alal misali, da kamar mu a Najeriya ake cewa mutum ya sa a jikace tafi da ita, hand luggage ɗinka wanda za ka riƙe hannu ka shiga da shi zai wuce kilo 8. Amma ɗan Najeriya, wannan ta nema yayin mata ku yi haƙuri.
Har goyo muna yi da kaya ko?
Yawwa, a yi goyo, a yi ciki, a riƙe jakar ta mata wannan kowa ya san daman bayan da za ka raba su da wannan, kuma ta riƙe wannan jakar. Abin da nake so mutane da dama su fahimta, shi jirgin nan akwai adadin kayan da zai ɗauka, akwai adadin man da zai ɗauka, akwai adadin mutanen da zai ɗauka. Idan ya wuce wannan hatsari ne da kowa, da shi wannan shiga jirgin, da shi jirgin kanshi, da matukin jirgin, dalilin da ya sa 'yan Najeriya ke fata lokaci sosai a kasa jirgin sama kenan. Amma gaskiya shi ma wannan saboda matakai da aka ɗauka ya ragu. Alal misali, abin dai ban kaushi da kunya shi ne, za ka ga mutanen har yanzu ka zo da wannan kayan a filin jirgin, ana tantance, ana cire ma, ana jefarwa a ce ga wannan zaka shiga. Amma a kowace shekara ana faɗakar da mutane, wallahi har yanzu ba mu daina ba. To wajiya gaskiyar magana shi ne laifinmu ne, mu 'yan Najeriya, in muna so a ɗauke mu da daraja.
Mu gyara halinmu. To, Malam Uba, nan ƙasashen da suka ci gaba, in ma ka je ko wannan hand luggage ɗin da ake cewa ba za a ma baka ka shiga jirgin da shi ba, in kuma ka yi kaya da yawa, yau in ka kuma yi kaya da yawa ka biya, to mu 'yan Najeriya sai mu je ga adadin da aka ce mu ɗauka, ba mu da kuɗin biya kuma mu tsaya muna roƙo. Wannan halinmu ne ko a nan ƙasashen ana yi?
To, gaskiya ke, kuma ba ki sani ba Mahajiya. Saboda irin wannan akwai jirage da kamfanoni da sukuci hukumar alhazari ta ƙasa ake kiran su masu ɗaukar excess luggage, sai an tantance su a sanarwar mahaddata cewa idan kina da container guda ne kike so kike Najeriya ko Canada, ga kamfanin da zai kai ma gida Najeriya. Ni ɗin nan ina sha amfani da su. Wani ya bani sako ban ma dosan wannan saboda doka ce ni na kanta. Kuma ba zai zama ni ne mai shirya ta ba, sai in je in ba da kuɗi na wani lokaci kafin zama kayana na gida. Amma mutane ba za su haka ba, sun so in an je ana walakanta su ko ina gidan mu a ce 'yan Najeriya. Kamata kuma a ce mu ɗin nan mu ne jakadan Najeriya, don kai mai kyau ka tsaka, na ɗaya in kai mara kyau ka tsaka.
To mun samu Gombe. Gombe gare ku ko?
To, sunana Abdullahi Adamu.
To, Malam Abdullahi.
Tambaya ta a nan ita ce, maganan abinci da ɗan Gombe ko ɗan Afirka ko ɗan Najeriya ya saba ci, bai saba cin abincin wa'annan Larabawan ba, saboda yawancin abincinsu da tafannuwa da wani irin mai wanda ba ma jin daɗinsa mafi yawanmu. Sai ya zamanto kuma dole shi ne za a baka a don zuwa na maka ne ko sabbin su bana ci, saboda ma bana karba, saboda bana iya ci. Sannan ni ina ganin
in ka bar gidanka ka je wata ƙasar ai dole ka yi haƙuri. To yanzu me za ka, me kake son Malam Uba ya gaya maka?
abinda nake so malam Uba ya gaya min maganan abincin nan ya zama dole ne su su ba mu abincin da ransu yake so ko kuma ya kamata Alhaji idan ya je daga nan a ba shi abinda zai iya ci kar ya dawo Najeriya alalaci saboda ni kaina ina zuwa masallaci sai a zaune wani lokaci nake yin sallah saboda yunwa ba na iya sanya wannan abincin nasu da ake bayarwa a wannan dan kwalin.
To malam Abdullahi, malam Uba dazu ka sake dawowa wannan magana, amma malam Uba yayi bayani dalla dalla saboda haka in da wani kusa da kai ka bashi ya tambaya.
To shin ce na bari ba wani ayyo Allah
lafiya.
Ah, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana na malam Umar Gombe.
To
eh akwai wani ban Allah da ya tambaya. To tambayar sai yayi naji kaman ba a bashi ansa da ya kamata a bashi ba.
Me ce ce tambayar?
Shi ka san shi wannan abinci da ake yi a maka.
Ka san wani abu ne malam, dan Allah ka mun hakuri, ba za mu koma kan abinci ba. In kana da wata tambayar kai.
To ina da tambaya.
To.
To ya za ya saukakawa alhazai irin wasu tsawai wahalhalu irin na BTA na sauro mutum a ce ya je maka. Sai ya je banki ya canje wannan ya canje wannan sai ka samu ba kauye wanda bai san yin za a yi canjin na karyanta a kudin sa ya bata.
To malam Uba me za ka gaya ma wannan? Oh, baka da kana da sauran tambaya ne?
A ban da ita.
To malam Uba gare ka.
To shi magana BTA dai abinda mutane ne ke so su fahimta shi ne kudin ka ne an baka. Kuma ana bita ana sanar da mutane. Ma'aikatan hukuma da zai na jihohi kamata sun su sun fahimtar da mutane cewa riyal din nan in kuma dola aka baka idan za ka canza dola da riyal kaza da za a baka kamata ya koda takarda ce kamar fulaya su rubuta su na mutane kuma ba za a taru a cikin duka ba wanda ya san nawa za a canza kuɗin dola ba. Idan dai ana tare aka samu kamar mutane 3-4-5 ina da tabbacin cewa mutum ya tambaya in bai sani ba za a fahimta da shi amma alhakin gaskiya yana kan hukumar alazai na jihohi ne don su fahimtar da mutane komai na mahajjacin nan
dan kudin da ake ba mutane sai a ba mutum kudi shi bai san kan kudin bai je canji bai san yadda canjin yake ba.
To shi ne maka bayani akan cewa hukumar alhazai ta jihohi ita alhakin ya rata a wayan ta taimaka mutane bayani.
To.
Abinda ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
Yanzu kuma ga wannan sakon.
To sako wanda zan baiwa al'umma, duk da yake mu Yesu Almasihu ya riga ya bayyana mana, yace ba mu a matsayin mu na ekklesia ko masu bi, yace a bai zo ba domin ya kawo mana salama, domin yace yadda duniya ta kishi haka nan ma duniya za ta kimu. Amma Yesu Almasihu an san shi game da sunan nan na sarkin salama, domin shi ya zo a cikin wannan duniya ya kawo masa duniya salama ne. Yesu Almasihu bai kama duniya tashin hankali ba. Yesu Almasihu bai kama duniya matsala ba, amma ya zo ya kama duniya zaman lafiya da kuma zamantakewa nagari. Don haka kirana a wani lokaci da muke tunawa da aifuwar sarkin salama, da aifuwar mai ceton duniya wanda Allah ya aiko domin ceton duniya. Ina kira ga wanda suke Krista masu bi, bari mai zaman salama da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu, mai zaman salama da kwanciyar hankali a cikin ekklesiyarmu, mai zaman salama da kwanciyar hankali tsakanin ekklesiya da ekklesiya. To ina kira wannan lokaci tsakanin Krista da waɗanda ma ba Krista ba, tsakanin dukan ƴan uwa dan Adam. Dan Adam ne wato halitta ta Allah. A matsayin wannan sai mu dube shi da daraja, mu dube shi da tamani, mu dube shi da albarka, mu dube shi da dubi nagari. Idan na ga dan uwana dan Adam, ko shi Krista ne ko ma shi ba Krista bane, abu na farko halitta ce ta Allah, dan haka abun kauna ne. To bari kaunar mu a wannan lokaci ta na Krismati ko Noel, kaunar mu ta zama cikakkiya, kaunar mu ta zama bayyananna, ko tsakanin Krista da Krista, ko tsakanin Krista da waɗanda ba Krista ba. Yesu Almasihu sarkin salama ne, bari mu zamanto waɗanda suke tallar salama duk inda muke tafiya mu zamanto masu tallar salama a cikin rayuwarmu daidai wannan lokaci da muke tuna da zuwan sarkin salama a cikin wannan duniya.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:25. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Babayo Jonka Bawa Bauchin Najeriya wanda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan wahala ta man fetur da muke fama da ita a ƙasar mu Najeriya. Sai kuma Isuwan Dila Faki Kofar Gabas wanda ya ce al'umma kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya dan Allah ku yi zabe ku kammala shi lami lafiya sannan Allah ya ba ku adalin shugaba wanda zai magance muku rikice-rikice dake addabar kasar amin. Abokan zaman mu mabiya addinin Krista dake shirin yin bikin Kirsimeti gobe ina muku fatan yin bikin lafiya da fatan kuma za ku yi amfani da ranar bikin ku yi mu kasashen mu addu'ar neman zaman lafiya. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai kuma Malama Safara'u matar Haƙila zamani almajira malamfashi ta ce muna taya al'umar duniya zagayowar watan Maulidi lafiya da fatan Allah ya ƙara wadata mu da san annabiyar rahama da samun zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka amin. Tabbas mun gamsu da maganar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na cewa an karye lagon kungiyar Boko Haram. Fatar mu dai Allah ya ƙara ba sojojin Najeriya nasara akan mayakan na Boko Haram. Sako daga Ukasha Abdulsalam anguwar Bumawa Koko jihar Kebbi Najeriya. Sai kuma sako mai nasara Nasara Funto wanda ya ce babu shakka kasafin kuɗi da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi jiya. Abin ayaba ne duba da yadda jihar ke cikin wani yanayi na rashin kuɗi da matsin tattalin arziki. Fatan mu Allah ya sa wannan kasafi ya zama alheri gare mu al'ummar jihar Katsina amin. Da ƙarshe sai sakon haɗin gwiwa na Abubakar Lawal Gidan Dan Mai a Jargaba da Umar Idrisu Askira da Haruna Shu'aibu Danzumo wanda suka ceto shugaba Muhammadu Buhari. Mun ji ka ce gwamnatinka ta karye lagon Boko Haram to amma yanzu wani mataki kake ɗauka domin kawo ƙarshen hare-haren ƙungiyar gabaɗayanta da kuma tsananciyar rayuwar da 'yan Najeriya ke fama da ita?
Kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce rundunar sojojin ƙasar ta cika aikin da ya bata na tagama da 'yan Boko Haram tun ma kafin a ƙara sowa a din sauran kwanakin watan Disamban nan da ya yanka musu. Jini shugaban yake ga wata tashar rediyo Ingila cewa yanzu Boko Haram bata da wata ƙarfi da za ta iya kai farmaki ko a kan rundunar sojoji ko kuma wuraren taruwar jama'a. Abin da ya sa a ce wasu 'yan ta'adda suka koma ga aika 'yan ƙunar bakin wake suna kai hare-hare da nakiyoyi ko ba mamaye. To amma masu adawa da gwamnatin ta Buhari suna sukar lamirin wannan magana da cewa maganar an ƙara mata gishiri kuma ma iƙirarin ba gaskiya ba ne tunda yanzu Boko Haram har yanzu suna ci gaba da kai hare-hare ba wai ma a cikin Najeriya kaɗai ba har a cikin makwabtanta irin su Niger, Kamaru da kuma Chadi. Ofishin Firaministan Ingila David Cameron kuma ya ce zai duba maganar wasu musulmi da aka ce an hasa su je Amerika izini yayin da suke dab da tashi zuwa can Amurka ɗin. Ofishin ya ba da labari ko kuma sanarwar Nijiya bayan da wani ɗan majalisar dokokin Birtaniya ya yi kuka game da wata musulma da ke cikin mazaɓarshi wacce ta ce an hana ta zuwa jihar California ita da iyalinta ran 5 ga watan nan na Disamba abinda ya jawo musu asarar $13,000 da suka kashe wajen sayan tikiti.
Muna ta'aziyya ga mai martaba Lamiɗin Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Adda Sa'adatu wacce aka yi jana'izar ta yau Alhamis. Allah ya jikanta da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. A gefe ɗaya kuma muna taya Alhaji Abubakar Rugoni Mujeli tambarin Adamawa murna ɗaurin auren 'yarsa Amina Mujeli da Haruna Abubakar wanda za a yi gobe bayan sallar Juma'a da misalin karfe 2:30 a kofar gidan Goni Mujeli da ke garin Yola a fadar jihar Adamawa. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Haka kuma muna taya Honorable Adamu Jibril murnar ɗaurin auren 'yarsa Mariya Ummi 'yar auta da angonta Umar Ayuba wanda za a yi ranar Lahadi 27 ga wannan wata a Yakasai da misalin karfe 11:30 na safe. Jama'a anan muke kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma injiniyan mu na yau da ma producer mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a saurari da shirin yau da gobe.